Tun a ranakun farkon bayyanar labarin masu cinikin baƙaƙen fata a Libya, shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu da ke nuna kaɗuwa da faruwar wannan al'amari ya buƙaci kotun ICC ko CPE ta gaggauta gudanar da bincike domin hukunta masu hannu a wannan ɗanyen aiki. Sai dai masu rashin kare haƙƙin ɗan adam irin su Ali Buzu na ƙungiyar Timidriya mai yaƙi da bauta na ganin kwaso 'yan Niger don maido su gida shine abin yi domin tsirar da su daga wannan ukuba.
Mutanen ga sayan da ake musu, in kaga gallazawar da ake musu, an ce nan akwai wani lacizo da an kace wajen kaɗari hudu an kai daidai shi, an yi dosu kawai ya mutu saboda ya sha wahala, ya sha kashi jiki duk ya san gaɗe. Suka ce akwai constitution na Ghana da na Nigeria da na kai dai kasashe duk waɗannan suna zuwa su yi kokarin su hido 'yan mutanen su, amma namu babu wanda ake hidowa. Ya kamata yanzu gwamnati ta tashi tsaye tare da mu duka a yi tunani a samo solution wadda ya kamata mutanen mu duka a kawo su. Dukkan suna son komawa, mai ba su da halin dawowa ne.
To amma rugujewar al'amuran hukuma a ƙasar Libya na matsayin wani tarnaƙin da ka iya haddasa cikas wa wannan buƙata ta kwashe 'yan Nijar daga Libya, in ji son Allah Dambashi na ƙungiyar CADED.
Dole na duk kasar daga jinciwa talakanta ya kamata ta ɗauki matakin nan da za ta yi, waɗanda ya kamata suna da takardu cancancan na ciyawa da waɗanda ya kamata an ka tabbata 'yan ƙasa na a ɗauko su a maido su gida. Amma saboda ai haƙara akwai abubuwa da yawa tun da waɗannan turan da sun ka tarwatsa wannan ƙasar ta Libya ba san komi an nuna su bai wanda sun ka sa ƙaimi sun ga kwatanta ana bauta a cikin ƙasashen Libya don ana gudu shara a sharo ƙaya a zo da ita gida. A Libya yau babu wanda ga tashi shi buga gaba shi ce shi ne shugaban Libya, kuma abin da ya tsaida tafarki na doka kuma za a aiki da shi.
Dama tun a farkon watan da ya shige ne kungiyar matasan lauyoyin Afirka da ke wani taro a nan Yamai ta gargaɗi shugabannin Afirka su yi hattara akan maganar 'yancin bakin haure. Dalili kenan jin labarin halin da aka shiga a Libya ke da wuya. Kungiyar ta Ajan ta lashi takobin gurfanar da waɗanda ake yi wa kallon masu hannu a harkar sayar da mutane, kamar yadda sakataren zartarwar kungiyar matasan lauyoyin Afirka Metr Budal Efred Mulul ya bayyana.
Bai kamata a ce ba ana kwanda ne kuma si ba a san su wane ne aktar, an san shugabannin ƙasa su, san mutane sun zaɓe su, tunda sun zaɓe su, kuma akwai dokokin ƙasa. Yau in akwai 'yan Nijar da ake tsaye ana tuta musu ƙasashen Libya da wani, ya kamata mu san su wane, mutum nawa ne, mu an ga mu na mutum nawa ne, kingin kokowa duk mu za mu yi ta, mu za mu kare su, za mu shigar da ƙara kuma za mu kare shugaban kotoci, kowane ne abba wannan abu insha Allah zai gohana gaban kowa. A ga cikin dukan za mu tura mutane wanda za su ɗora ba mu labari, in akwai mutane da ake toshe haƙƙin su mu za mu hito mu magana kuma za mu kai mutane gaban kotu.
Rashin gudanar da mulki na gari musamman fatali da batutuwan yaƙi da talauci da rashin tanadin hanyoyin samar wa matasa ilimi na daga cikin matsalolin da ke jefa lafiyar Afirka cikin halin yaƙe-yaƙe, lamarin da ta wani ɓangare yake zama mafarin zuwa ciranin matasa ido rufe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.